Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da hantsin wannan rana. Mabarka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon da mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To idan mai sauraro ya kasance da shirin ciwon da mace a makon da ya gabata, akalar shirin ta karkata kan yadda mata a arewacin Najeriya suka farga da kafa kungiyoyin taimakawa al'umma, sannan da kuma irin tasirin da waɗannan kungiyoyi suke da shi ga cigaban al'umma. Kuma lokaci ya ci mana a daidai sa'ar da Hajiya Kultum Umar take cewa,
kinga ɗana kowa ne ba naka kaɗai bane, shi yasa yake da kyau irin waɗannan abubuwan akwai su da za su taimaka ma matasa. Saboda yanzu ko a cikin gida ma za ki ga ƴaƴanmu suna lalace, ba wai sai wanda ya fita ba, suna buƙatar waɗanda za su jagorance su har su samu abubuwa su musu kyau. Kuma kinga duk abin da kai ma yaro ko kama mutum tsakaninka da Allah ne.
To kamar a makon jiya muna tare da bakin namu Hajiya Kultum da Malama Fatima Ali Muhammad, wacce aka fi sani da Yasmin Mai Nasara, shugabar kungiyar iyayen marayu daga jiyayyu kan harkar ilimi. Ai sauraro lafiya. Hajiya Kultum, kina ganin akwai wani mahimmanci game da kafa irin waɗannan kungiyoyi?
Kafa kungiyoyi na da mahimmanci idan mutum ya je neman taimako, a san shi ɗaya ne, ka a bashi mahimmanci kamar yadda za a ba waɗanda suka je a kungiyance. Saboda kin ga suna da dokoki, suna da ka'idodi na kungiya, so za ki ga cewa in aka je a kungiyance sai an fi ba su kulawa saboda wannan tsarin da suka ɗauka. Sannan kin ga al'umman gari sun fi ba wa kungiyoyi mahimmanci saboda an fi ba da kulawa.
Yanzu matan arewa suka farka, kowa yana shiga kungiyoyi da zai taimake shi. Kuma kin ga haka ana tasiri sosai, yana taimaka ma mutane al'umma sosai sosai. Kamar waɗannan kungiyoyi suna taimakawa ta wajen tattalin arziki, taimako wajen aikin hannu, noma da sauransu. To yana nan daban-daban haka. Kuma gaskiya ana samun cigaba sosai. Kin ga wasu kungiyan suna na karatu ne su taimaka, ki ga matasa an ba su scholarship sun je sun yi karatu ko a nan ƙasa ba sai sun fita ba. Dai inda dai za a samu, dai a samu cigaba, ki gani ana samu mutum ilimi. Alhamdulillah. To kin ga waɗannan kungiyoyi yanzu lokaci ya yi da za a amince da su, kuma muna fatan a taimaka.
Malama Fatima, me yasa kika zaɓi fannin ilimi?
Ɗauka nauyi a ce an kai yaro an yi mai abubuwa, sai kiga babu ma ƙarfin yi, sai kiga iyayenmu gwara su gwammace, ƴaƴansu suna gida suna zaune su je su ta faɗa, da haka har yaro ya girma ya zama saurayi, an faɗa harkan shaye-shaye, an faɗa harkan sata, duk wasu abubuwan da ba su da kyau mutum ya yi sa kanshi a ciki saboda wannan rashin ilimin. Ƙungiyarmu ba iya primary da secondary kaɗai ta tsaya take wannan ba, sai muka samu wasu dama. Wannan abin da muka samu muna kai yara har gaba da secondary, wato high institution, muna kai su su rubuta jarabawar JAMB. In suka yi nasara za mu kai su, kuma ba wai iyaye muke tunanin su zo su biya wa ƴaƴansu kuɗin makaranta ba, ƙungiya ce za ta yi sourcing ta zo ta biya wa yaro kuɗin makaranta. Saboda maganan gaskiya, wasu yaran da yawan an gama makaranta tin secondary din, amma iyaye su je koyayye su nemo ma admission, ba su san ma ta ina za su fara samu wannan admission din ba. Wasu kuma idan sun san hanyar da za su samu wannan admission din, ba za su iya ɗaukan nauyin ɗan ya yi karatu ba, wajen biyan kuɗin registration fee da dai sauran abin da ya shafi su maganan hand out da su waye-waye, iyaye ba su iya affording. To in gaya miki, ma yawanci gaskiya 80% na iyayenmu na gida ba ma su sanya za su je su samar wa ƴaƴansu admission ba, saboda kawai ana ganin cewa Najeriya wai an maida ita wa ka sani wa isan ka ne abin da mutane suke ɗauka, while ba haka bane ba. Sai ka gwada tukunna za ka san cewa shin sai ka sani an san ka ne za a yi ma ko yaya ne. Sai muka magance wannan matsalar. Wasu za ki ga sun yi shekara biyu a gida, shekara uku da gama makarantun secondary, amma suna nan a gida a zaune, suna zama mutanen da ba na kirki ba a cikin al'umma. Sai muka fitar da hanya da za mu kai su makarantun gaba da secondary, daga kan maganan polytechnic irin su Sa'adatu Rimi haka muka fara. Sannan kuma yanzu muna da list din yaran da muka ɗauka da za mu biya musu JAMB, su ma su je su rubuta. In Allah ya ba su nasara da izinin Allah, muke fata direct su samu admission kuma su tafi.
gare ki Hajiya Kultum, ko zaki iya mana misalin irin fannoni da za a iya bada gudunmawa akai?
Kin ga kaman kungiyoyi da suke taimaka ma mata da ba su da ilimi na boko, saboda kin ga zamanin yanzu zamani ne na boko, kai mata a ƙauyuka da ba inda za su yi suna nan ne kawai, waɗannan kungiyoyi da za su je su fahimtar da su akan wasu abubuwa na tattalin arziki, a koya musu aikin hannu da za su taimaki kansu, misali dinki, girki, baking, sai kuma a zo kan noma da sauransu. Ba waɗannan kaɗai ba, suna nan da yawa. Misali kawai na bayar da waɗannan, to kin ga irin waɗannan kungiyoyi suna da mahimmanci a al'umma.
Wannan tambayar ta ke ce Malama Fatima, kafin mu fara wannan tattaunawar kin yi min bayanin wani tsari da kuka kirkiro.
Na ga abu ne da ya zo ya yi wahala, musamman a yanzu da aka samu ƙarin kuɗaɗen makaranta ta ɓangaren ASU, sai muka fitar da wani tsari. Tsarin da muka fitar shi ne, akwai kaman yara wanda suka gama makarantun secondary, su ma kafin su kai ga yin jam su tafi makarantun gaba da secondary, sai muna kai yara suna koyan sana'a kaman maza, muna kai su gurin koyan gyaran mota kaman mechanic. Wannan zai taimaka musu ko da Allah ya sa sun samu admission, su je makaranta su dawo, sun san suna da abin yi, suna kuma da inda su je su dan samu ƴan canjin su, wanda a gaba za su iya biya wa kansu kuɗin makaranta. Mutum kin ga ya zama na cewa ba shi da wani lokaci, ka je makaranta ka dawo ga inda aka je ka nemi kuɗi, kana da abin yi. Sannan mata ma kuma ta nan ɓangaren muna kai su kaman su koyi dinki, tailoring, domin su tsaya su riƙe kansu. Yarinya in ta mai da hankali za ta iya ta fitar da design ɗin kaya, ta ɗinka ta siyar, ga materials nan da ta siya. Sannan ba iya nan muka tsaya ba, abin da danganci ɓangaren mata iyaye kuma a gida, muna koyar da su sana'ar da za su riƙa amfani da shi ne a gida, sannan kuma za su iya su juya su siyar, makwabtansu su siya, kuma su siye shi da sauƙi. Mun fitar da wannan layi ne domin su kuma su tallafa wa ƴaƴansu ɓangaren karatu. In ɗanka ya dawo gida ya ce ba shi da takarda, ba sai ka tsaya kana tunanin ta ina za ka samu kuɗi ba. Wannan shine dalilin da isa muke koyar da iyaye sana'a, ba kawai koyar da su sana'a muke yi da tafi ba, a'a, ana koyar da su yanda ma za a yi da siyar da sana'a. Saboda in kika duba iyayenmu da yawa wasu sun iya sana'o'in, amma ko kin ɗauki jari kin ba mutum ya juya, bai san yanda zai juya ba, saboda bai san yanda zai siyar da shi ba. Sannan idan an koya ma yanda zaka siyar da ita, ba haka kaɗai ake barin ka ba, ƙungiya tana baka ko ba shi da yawa ka ja jari, kuma ana monitoring, ba wai za a rabu da kai bane ba. Misali ƙungiya ta baka 20,000 ka ja jari, sai ta ɗauki lokaci, da ta ɗauka ma za ta iya cewa 3 months an baka 20,000, ƙungiya tana monitoring, sai after 3 months ta dawo domin ta gaya kake tafiya da jarinka, sai ta ga wannan kuɗin ya zama 22,000. Alhamdulillah, an ci gaba. Ba a je a baka 20,000 ba, bayan wata uku sai a zo a ga 17,000. Babu ci gaba a wannan. In muka koyar da sana'a, muna koyar da yanda za ka siyar.
To Hajiya Kultum, kina ganin akwai wasu matsaloli a cikin al'umma da ya kamata su kirkiro irin waɗannan kungiyoyi su mai da hankali a kansu?
Kwarai da gaske, matsaloli da za a iya kafa kungiyoyi a kai a nan arewa tana da ɗan yawa. Kin ga yanda abubuwa suke yanzu, matan musamman masu aure akwai da yawa da suke da damuwa. Kulawa, misali mazan su ba su da aikin yi, ko kuma hanyar samun su ya yi ƙanƙanta da yawa. Kuma kin ga mazan mu yanzu, zamanin yanzu, da yawa ba sa so su ga cewa sun taimaka ma matan su, matan su suke fita su nema. To irin waɗannan matan, akwai ƙungiyoyi da suke zuwa su taimaka musu, su koya musu sana'a da zai taimaka musu kula da kansu. Kin ga irin waɗannan ƙungiyoyi suna da kyau. Sai kuma a zo kan ƙungiyoyin yara, ta wajen ilimi, ta wajen a koyar da su, ko a fahimtar da su akan rayuwa, maganar fyaɗe, ƙwaya. Kin ga waɗannan ƙungiyoyi in aka kafa su, suna da kyau, suna da mahimmanci ga al'umma sosai sosai. Saboda kin ga ana samun matsala, matanmu matasa suna lalacewa da yawa. Wasu don talauci a gida, ba kuɗin a sa su a makaranta, ko ana ta haifan ƴaƴa. Kin ga ma wannan akwai ƙungiya da suke guiding mata saboda irin waɗannan matsaloli. zaki haifi ƴaƴa ba kudin kudin da zaku kula da su a sasa a makaranta a musu sutura a ba su ci da sha mai kyau me aka ce yaran su ƴaƴa daidai ne masu tunani da zaki gani haka sun je sun taimaka ma kansu sun nema halal din su rufa ma kansu asiri su rufa ma iyayensu
Mai sauraro baki daya iya abinda lokaci ya bamu dama kenan a cikin shirin ciwon kiyamaci a yau. To sai dai idan aka tara da mu zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu za mu dora daga inda muka tsaya a yau. To yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka ta bakin namu sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu ni Aisha Mu'azzu nake cewa mu ne lafiya. Amin.